Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Alhamis. Na yammacin yau ta Laraba 16 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga kanin labarai.
To Aisha ma'aikatar tsaron Niger ta ce wani hari da wasu da ake zargin yan ta'adda ne suka kai a yammacin kasar ya kasa sojoji 17. Yau Laraba jami'an Ukraine sun ce Rasha ta lalata wuraren ajiyar hatsi a tashar ruwa da ke yankin Odessa. Haka kuma za a ji cewa wani sabon rahoto ya nuna wariyar launin fata da ke wulakanta bakar fata sun zama ruwan dare a shafukan internet a kasar China.
To kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin kuma, yayin da ake samun karuwar hare-haren yan bindiga a Niger, masu fashin baki sun fara bayyana ra'ayoyinsu.
Yau kowa ya sani cewa wannan barazana ta kawo hari daga waje babu ita. Kenan babu abin da ya saura sojoji su koma bisa guraben aikin su kuma su ƙara jan daga hiye da da.
Bayan da Ingila ta doke abokiyar wasa a karawarta Australia mai masaukin baki, mai sharhi akan al'amuran wasanni ya bayyana yadda za ta kaya a wasa na gaba.
Wani abu ne da zai canza tarihin kasar ta fuskar kwallon kafa ta mata daga bangarorin guda biyu, ko dai ga Ingila ko kuma ita mai masaukin baki.
Sannan muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Elfika ya shirya kuma zai gabatar. Sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta sakonnin email, amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya ga labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Niger ta ce da yammacin jiya Talata wani hari da wasu da ake zargin yan ta'adda ne suka kai a yammacin kasar ya kashe sojojin Niger 17. Sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar ta ce an yi wa dakarun kwantan bauna a kusa da garin Kotugu wanda ke kusa da iyakar Niger da Mali da Burkina Faso. Baya ga waɗanda suka mutu, sanarwar ta ce harin ya raunata sojoji 20 kuma an kwashe dukkan waɗanda suka jikkata zuwa Yamai. Ma'aikatar tsaron ta ce sojojin Niger sun kashe 'yan ta'adda fiye da 100. Lamarin da ya zo ne makonni uku bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger, inda shugabannin suka ce sun ɗauki matakin ne bayan da zaɓaɓɓiyar gwamnati ta ki ɗaukar matakin shawo kan tashin hankali na ta'addanci. Yau Laraba jami'an Ukraine sun ce Rasha ta lalata wuraren ajiyar hatsi a tashar ruwa da ke yankin Odessa da ke kudancin Ukraine a wani hari da aka kai a cikin dare. Andriy Yermak, shugaban ma'aikata na fadar Volodymyr Zelensky, ya faɗi ta tashar Telegram an kai harin ne a tashar jiragen ruwa ta Reni da ke gabar kogin Dunobe. Gwamnan Odessa Oli Kifa ya bayyana a kafar sadarwar Telegram cewa harin ya lalata rumbunan ajiya da wuraren ajiyar hatsi a tashar. Kifa ya ce ba a samu asarar rai ba sakamakon harin, kuma sojojin saman Ukraine sun kakkaɓo jiragen Rasha marasa matuƙa guda 11 a Odessa. Rundunar sojin Ukraine ta ce sojojinta sun lalata jimillar jirage marasa matuƙa guda 13 a cikin dare. Tana mai cewa Rasha ta yi amfani da jiragen Shahid da Iran ta kera wajen kaiwa Odessa da Makhliv hari. Georgia da ke zaman kawar fafatawa da NATO da tarayyar Turai na nuna sabon kawancen haɗin gwiwa da ƙasar China, lamarin da ya sanya damuwa da kawancen zai kawo cikas ga daɗaɗɗiyar dangantakar abokantaka ta yammacin Georgia. Georgia ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare da ƙasar China bayan ziyarar aiki da Prime Minister Georgia Irakli Garibashvili ya kai a birnin Beijing a watan da ya gabata. Haɗin gwiwa yana ɗauke da yiwuwar haɓaka kasuwanci da bunƙasa ababen more rayuwa. Yiwuwar fa'idar tattalin arzikin ta Georgia ke bayarwa ga jama'arta fiye da miliyan 3.5.
To in an jima kaɗan Sarfil zai dawo ya karanto mana sauran labaran, yanzu dai ga rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji a cikin labaran, ma'aikatar tsaron ƙasar Nijar ta ba da sanarwar cewa wani harin kwantan bauna da 'yan ta'adda suka kitsa a ƙauyen Kotugu da ke tsakanin garuruwan Borno da Torodi da a jihar Talabiri ya yi sanadin rasuwar sojoji da dama tare da jikkata wasu sama da 20 lamarin, lamarin da ya farfaɗo da muhawara a tsakanin al'umma dangane da yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a 'yan makonnin nan. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto.
Lamarin ya wakana ne a wajejen karfe 1:30 na ranar jiya Talata, lokacin da wani ayarin motocin sojoji ya fada tarkon yan ta'adda dabda kauyen Kutugu dake a tazarar kilomita 52 a kudu maso yammacin Torodi kan hanyar garin Boni, a cewar sanarwar ofishin ministan tsaron kasa. Wace ta kara da cewa a yayin wannan gumurzu sojojin Niger sun yi nasarar hallaka yan ta'adda sama da 100 dake kan babura. Koda yake sojoji 17 sun rasu, yayin da wasu akalla 20 suka ji rauni, waɗanda suka hada da 6 dake cikin mawuyacin hali da tuni aka kwantar da su a wata asibitin birnin Yamai. Wannan shine karo na 7 da ake fuskantar harahare a jihar Talabiri tun bayan da soja suka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan Yuli, lamarin da masu fashin baki ke dangantawa da wasu tarin dalilai. Abdulrahman Alkasim masani ne akan sha'anin tsaro.
Can siyasa tsaron ta dogara ga sojojin waje da kuma tattaunawar da ake da su kungiyoyi na jihadi, kuma tattaunawar ta dogara ne ga wasu mutane. Yanzu suna dauka babu annan yajijuni, su kuma annan sojoji na waje da suke kamawa su ma yanzu an ga halin da ake ciki, kuma su sojoji da suka jawo suka zo su kare birnin Yamai, su kare mulki saboda barazanar dake da kai ta kai hari na waje na azo a dakilar da juyin mulkin dake da kai. Yau kowa ya sani cewa wannan barazana ta kawo hari daga waje babu ita, kenan babu abin da ya saura sojoji su koma bisa guraben aikin su kuma su ƙara jandaga hiye da da.
Jigo a jam'iyyar Pendes ta shugaba Muhammad Bazoum Idrisa Waziri na cewa halin da aka shiga a yau a yankin Talabiri na nunawa a fili yadda juyin mulkin 26 ga watan Yuli ya baiwa 'yan ta'adda damar watayawa sakamakon janye shingayen tsaron da ake da su a baya.
Wannan na nunin cewa hujjoji waɗanda soja suka sa a gaba na niyyar hamburar da mulkin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum babu gaskiya a kai. Muna roƙon su su ga tausayin talaka na Niger, su koma hilin daga, su koma bisa kan aikinsu wanda shi ne aiki na tsaro na ƙasa. Su bar shugaban ƙasa Muhammad Bazoum shi koma bisa kan karagal mulki ne don ya ci gaba da aiki wanda yake yi, kuma wanda duk duniya ta shaida ya taka rawar a zo a gani kuma ya samu sakamako bisa kan harkar tsaro.
To amma mai fashin baki akan sha'anin tsaro Abbas Muni na mai alakanta yawan hare-haren na 'yan kwanakin nan akan yanayin tsaman dangantakar da aka shiga a tsakanin Faransa da Niger.
Lokacin da an kai juyin mulki Mali an fuskance shi, lokacin da an kai juyin mulki na farko Burkina Faso sun fuskance shi, na biyu din fiye da haka. Amma na Niger inda abun ya ba da mamaki, lokacin da Niger ta ce shugaban Turai na Faransa musamman su bar ƙasa, lokacin ne muke fuskanta wannan hare-hare.
Wannan ya sa shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ke gargadin kasashen iyakoki uku su farfado da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa.
Mali in tattaro, Niger tattaro, Burkina Faso ta taro, zanci ya kare, babu inda za a tahiya, dole ne su aje makamai, dole ne su sunnumi sulhu.
Rahotanni sun yi nuni da cewa an kara fuskantar wasu hare-haren na daban a cikin daren jiya a jihar ta Talabiri, waɗanda kawo yanzu ba mu samu bayanai a hukunce ba da ke tabbatar da faruwarsu. In banda muryoyin mazauna wasu ƙauyukan yankin ta kafafen sada zumunta cikin yanayin zulumi suna neman ɗauki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sau akai da Sulemi Muni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Sarfilu Hashin Gumel da ci gaban labaran duniya.
Wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata da ke wulakanta baƙar fata sun zama ruwan dare a shafukan yanar gizo na ƙasar China. Kuma manyan shafukan sada zumunta da hukumomin ƙasar China sun kasa magance matsalar bisa tsari. Kungiyar Human Rights Watch ta yi nazari kan ɗaruruwan bidiyo da rubuce-rubuce a kan shahararrun shafukan sada zumunta na ƙasar China da suka haɗa da Bilibili da Douyin da Kuaishou da Weibo da kuma Xiaohongshu tun daga ƙarshen shekarar 2021. Ta gano cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata ga baƙin mutum ya zama ruwan dare. Ta ce yawancin abubuwan da ke cikin shafukan an ƙirƙire su ne don samar da kuɗi. Koriya ta Arewa ta fito fili ta tabbatar a karan farko cewa tana rike da wani sojan Amurka Travis King wanda ya tsallaka yankin Koriya ta Arewa mai matukar tsaro kusan wata guda da ya gabata, wanda ya zama dan yawon bude ido na farko da ya taba yin hakan. Kamfanin dillancin labarai na KCNA ya faɗi yau Laraba cewa Pyongyang na binciken sojan wato da ya yi kutse ba bisa ka'ida ba a cikin Koriya ta Arewa, in ji jaridar KCNN a ranar Laraba. Ta ƙara da cewa Travis ya furta cewa ya hakan saboda cin zarafin bil'adama da nuna wariyar launin fata a cikin sojojin Amurka. An ce matashin mai shekaru 23 ya bayyana sha'awar neman mafaka a Koriya ta Arewa ko kuma wata ƙasa ta uku, yana mai cewa ya ji takaici kan rashin daidaito a tsakanin al'ummar Amurka. Travis yana fuskantar mai yiwuwa a kore shi daga aikin soja a lokacin da ya koma sansaninsa da ke Fort Bliss na jihar Texas, bayan ya shafa lokaci a gidan yara na Koriya ta Kudu kan zargin cin zarafi. Daga ƙarshe, Majalisar Zartarwar Jamus ta amince da wani shiri na samar da ƙa'idoji game da tabar wiwi, wanda ya share wuri ga mamba mafi yawan jama'a na Tarayyar Turai su iya sayan wani adadi don nishaɗi. An gabatar da doka a matsayin mataki na farko a cikin shirin mai kashi biyu, kuma har yanzu za ta buƙaci amincewar majalisar, sai dai amincewar da gwamnati ta yi a yau Laraba wani ci gaba ne ga fitaccen aikin sake fasalin ga mayyar ƙawancen masu sautin ra'ayin jama'a na shugabar gwamnati Olaf School. Shirin yana hasashen halatta mallakar tabar wiwi har zuwa gram 25 ko oza ɗaya, don dalilai na nishaɗi da baiwa mutane damar shuka tsira, wato tsirran wiwi uku kacal don amfanin kansu.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karin labarin wasanni. Gasar cin kofin duniya ta mata, inda kungiyoyin da za su fafata a wasa na ƙarshe, wato Ingila da Spaniya, sun kafa tarihi inda a karin farko suka kai wasan ƙarshe a gasar cin kofin duniyar ta matan, wanda za a fafata a ranar Lahadi, bayan da Ingila ta lallasa mai masaukin baki Australia da ci 3-1 a wasan kusa da na ƙarshe. Mai sharhi kan harkokin wasanni Abdulkarim Abdullahi Tsoho ya yi wa abokin aikinmu Hafiz Baballe ƙarin bayani kan yadda wasan ya kasance.
Hakika wasa ne da aka buga wanda ya yi matuƙar ƙayatarwa, musamman in ka kan zage na wasan, wato second half kenan da aka buga, wanda duka ƙungiyoyin su san za ka iya cewa an buga wasan kafaɗa da juna a wannan zage. Kuma za ka ga irin salo da dabaru na wasa wanda suke aiki daga ɓangarorin guda, wanda duk ka san wasa ne da yake da matuƙar muhimmanci a gare su, sakamakon kowanne yana da buri ya ga ya kai wasan ƙarshe a karo na farko a tarihinsa, wanda wani abu ne da zai canza tarihin ƙasar ta fuskar ƙwallon ƙafa ta mata daga ɓangarorin guda biyu, ko dai ga Ingila ko kuma ita mai masaukin baki wato Australia. Kuma za a ga irin yanayin yadda musamman ita ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila suka yi wani abu da za ka yaba mu, wanda bayan ita Australia ta ja cikin wasa a mintunan da ta wuce warware wannan ƙwallon, za ka yi ba mai horarwa da irin yadda ba su ɗaga hankali ba, kuma ba su ɗaga hankali ɗan wasan ba, duk da wani matsi da suka ɗan ɗauka a wannan gabar. Wannan dabarar ta ci gaba da wasa tare da kwantarwa da ‘yan wasan hankali ya taimaka wa Ingila matuƙa wajen ganin sun samu damar da su ga ƙara ƙwallaye har guda biyu, wanda kuma shi ne ka ga abin da ya kai ga Ingila zuwa ga ƙarshe ta samu nasara.
To Abdul, ya kake kallon wasan da za a buga a ranar Lahadi, wasan ƙarshe tsakanin ƙasar Ingila da ƙasar Spaniya, wanda dukkansu a karon farko ne suka kai wasan ƙarshe?
To ƙwarai da gaske wannan wasa ne da ba ƙaramin ƙayatarwa zai yi ba, sakamakon idan ka fara kallon misali a yanayin ƙungiyoyin guda biyu, za ga ƙungiyoyi ne da kusan suke buga ƙwallo da take da matuƙar ƙayatarwa ta fuskar abin da ya danganci wato passes kenan. Za ka ga suna daga cikin ƙungiyoyin da suke jagorantar misali a gasar ta wannan ɓangaren. In ka kalli ƙasar Spaniya ta taɓa ƙwallo a junansu, wato passes da ya kai 601. In ka kalli Ingila kuma wani adadi ne da ya kai kusan 500. To za ka akwai tsarin cewa za a buga wasa mai ƙayatarwa a tsakanin ƙungiyoyin. To amma in ka kalle su kuma ta ɓangare guda ɗaya misali, zai zamanto kamar yadda ka faɗa karo na farko da suka kawo wannan mataki. A cikin ƙungiyoyin guda biyu, idan za mu ɗauki ƙungiya guda ɗaya da za mu jinjina ma kawo wata wannan guri, ba zai wuce ƙasar Spaniya ba, saboda ka kalli misali musamman kafin ta shigo gasar ta yi fama da matsaloli na cikin gida, wanda bayan kammala gasar cin kofin ƙasashen nahiyar Turai a shekarar da ta gabata, 'yan wasanni 15 ne suka a tura da sakon cewa ba za su ci gaba da buga kasar wasa ba a wannan lokacin, sakamakon wasu abubuwa da suka yi kirari game da hukumar kwallon kafa ta kasar Spaniya. A 15 'yan wasa uku ne kawai suka da cikin tawaga, ta rasa zakakuran 'yan wasa 12, wanda gaba ɗaya kafin fara gasar na ake ganin Spain din ba za ta iya yin wani abu a gasar ba saboda wannan karanci na gogaggun 'yan wasa da ta samu. To amma ka ga irin bajintar da ta yi, wanda a baya a tarihin ta ba taɓa samun nasara a wasa na siri ɗaya kwala ba, wato knockout a irin wannan gasa. Amma sai gashi a bana tana a mataki na wasan ƙarshe, wato final, kuma mataki ne da ake fara ƙungiyar rai akan cewa za ta iya yin wani abu a wasan.
Abdulkarim Abdullahi kenan mai sharhi akan wasanni daga jihar Kano, Najeriya. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau. Da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai sake duba dangantaka ko bayanan al'ummar arewacin Najeriya kan halin da ake ciki na juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Wata kungiya mai takin Arewa ina mafita ta gudanar da zanga-zangar lumana a Kaduna don mara baya ga masu gwagwarmayar samar da sulhu tsakanin ECOWAS da sojojin da suke juyin mulki a Nijar. Shugabar kungiyar Zainab Turaki ta ce ta tara sauran wakilanta daga jihohin Arewa don gudanar da gangamin na nuna goyon bayan bin dukkanin matakan sulhu da sojojin. Zainab Turaki ta ce hakika ta ji daɗin yadda babbar tawagar malaman musulunci daga Najeriya da suka tafi birnin Yamai a Nijar don buɗe ƙofar samar da tattaunawa tsakanin ECOWAS da masu juyin mulkin don dakatar da duk wani shirin yin yaƙi.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwambansiya.
Muna so ni yanda nake so zaman lafiya a zauna lafiya. Mu ƴan uwan juna ne, ba na so abin da zai kawo mana mu shiga tsakani wai muna faɗa da junanmu. A'a, abin da ni nake so kenan zaman lafiya yadda wama tsakaninmu da su. Nijar, Najeriya, ai duk uwa ɗaya ne, uwa ɗaya. Abin da ni na sani kenan.
Wato mana a bar sojoji su ci gaba da mulkinsu. Ya koma ya yi so farar hulen kenan daga baya.
Abinda ni nike so kenan, Allah ya yarda abinda mu muke so kenan.
Rina, ba ki karin bayani ba, me kike so a yi a Nijar yanzu, tunda yanzu ke ba kya so a yi yaƙi, kuna so ku yi zanga-zangar lumana ku yi kira ga dakatar da yaƙin nan. Idan an dakatar da yaƙin, to wace hanya za a bi a warware takaddamar ta Nijar?
Shi ne za a zauna ne a yi magana, wanda na fahimtar juna a yi sulhu. Manya malamai da sauransu sarakuna a zauna a yi sulhu. Sulhu shi ne ya fi komai.
Mana kin ji daɗin zuwan malamai kenan da suka yi jamhuriyar Nijar ɗin?
Ƙwarai da gaske, na ji daɗi sosai, na jingina musu domin suna neman haɗin kai ne yanda za a zauna lafiya. Dama malamai su suna nema ne a yi zaman lafiya. Gidaje yanzu ka gani cewan gida wanda zai iya ci abinci a son biyu a rana gaskiya a gaishe shi. Kullum saka gan gida za ka shiga su samu abinci son ɗaya a rana, in suka samu sun ci shi kenan fa. Haka gashi za ce za a yi yaƙi, ai mun shiga uku. Allah ɗaya yaye mana wannan yaƙi, ba mu son shi.
Shikenan, Hajiya Zainab, mun gode kwarai da gaske.
Su coordinators ina duk suna nan, akwai na Kano, akwai na Maiduguri, akwai na Bauchi, duk ga su nan dai. Ko za ku gaisa?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Sunana Hajiya Maryam Abubakar Sadauna from Kebbi State.
To, Maryam, ke ma za ki shiga cikin wannan gangamin kenan?
Insha Allah.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Sunana Hajiya Ladi Laila daga Bauchi. Insha Allah, za mu fita mu nuna wa duniya da godiya da abin da malamai suka yi da sauran jama'a. Ubangiji Allah ya daidaita wannan al'amari a ƙasarmu, don mu ba ma buƙatar wannan abin. Ƙarshe abin yakan sauka ne a kanmu mu mata, saboda mazazanmu suke tsarewa su bar mata, mun zama widows.
Allah ya sa ya yi abin lafiya.
Assalamu alaikum. Sunana Suleiman Angeli, Sheka Kano State Coordinator Arewa ina mafita.
Kai ma ka dauko jama'ar ka daga Kano kenan saboda wannan gangami.
Ai wannan zancen da nake gaya maka wasu yau kwanan su uku ma a Kaduna ana tattaunawa domin a nema wa Arewa mafita.
Wace irin mafita ce za ta shafi rashin yin yaki shi zai samar wa Arewa mafita?
Wato abin da yake faruwa duk wanda ka sani dan Arewa cibiyarsa tana Niger. Domin da Niger da Najeriya muna uwa ɗaya uba ɗaya ne. Mu abin da muke fata idan za a samu maslaha akan yaƙi to abu ta hanyar diplomasiya. Ba yaƙi muke buƙata a yi ba su kuma wannan sojoji da suke wannan juyin mulki su talakawan ƙasar sun karɓi abinsu. Muna gani ta kafafen yaɗa labarai suna yanke-yanke suna dafa-dafan abinci suna murna. To in haka ne kaga kenan mulkin farar hula za a iya zuwa a zauna da su a nema musu mafita akan wannan mulkin farar hula. Wannan yaƙi kuma idan an yi mu jihohinmu na arewa mu ya shafa mu ne za mu fi cutuwa daga wannan abu da ya taso.
Saboda makwabtaka da jamhuriyar Nijar ko kuma saboda ikirarin cewa yawancin 'yan arewa ko duk 'yan arewa ma suna da tushe da Nijar.
Wato makwabtakan mata hada da kuma tushe da cibiyoyin musamman 'yan Najeriya cibiyoyinsu suna Nijar. Wannan ce ta bada dama muka baro jihohinmu muka zo muka haɗu a ƙarƙashin tutar arewa ina mafita za mu fita za mu yi zanga-zanga ta lumana mu nuna rashin goyon bayanmu da wannan yaƙi da ake nema a yi tsakanin Nijar da Najeriya.
Sunana Comrade Idris Muhammad Ayaraska. Kuma ni ne acting secretary general na wannan ƙungiya ta arewa ina mafita.
Karin bayani irin shirye yawan mutane da sauransu da kuke ji za su shiga gangamin nan.
To alhamdulillah ranka dade ni dai ina jihar Jigawa wato karamar hukumar Malam Madori wanda kuma wannan gangami da za a yi gangami ne wanda yake na lumana ne ba gangami bane na tashin hankali duba da irin yanda muke da kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da jihar Niger kuma in Allah da mu ba ma fatan wannan yaƙi ya kasance za mu fito mu nuna baƙin cikinmu akan niyya da ƙuduri da ECOWAS take da shi akan mataki da za ta ɗauka akan ƙasar Niger wanda alhamdulillah mu dai ta nan ɓangarenmu musamman wannan ƙungiya lallai za mu fito mu nuna cewa ba ma goyon bayan wannan ƙuduri na ECOWAS da za su yi akan ƙasar Niger.
An gudanar da irin wannan zanga-zangar a Kano a yayin da a Katsina kuma aka gudanar da wata zanga-zangar ƙin jinin mulkin soja ko juyin mulki.
A saki bazon, sojoji su koma daji su yaƙi 'yan ta'adda. Sojoji su koma daji su yaƙi 'yan ta'adda. Sojoji su daina shiga
sai. Comrade Bishir Dauda shi ne jagoran gangamin a Katsina.
Muna kira da waɗannan sojojin da suka kwace mulki da ƙarfin bindiga da su gaggauta sakin shugaban ƙasa zaɓaɓɓe wato Muhammad Bazoum. Kazalika muna jinjina ma ƙungiyar ECOWAS wadda bisa ƙoƙarin da take na ganin cewa an maido da mulkin demokradiyya da kuma kundin tsarin mulki a jamhuriyar Nijar. Sannan muna gargaɗi da sojojin nan da suke juyin mulki a Nijar cewa kada su jefa yankin Afirka ta yamma a cikin rudani saboda biyan buƙatar kansu. Daga ƙarshe muna kira da waɗannan sojojin da suke juyin mulki da su gaggauta an san kofar tattaunawa wadda ƙungiyar ECOWAS da kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu suka buɗa domin a kawo ƙarshen wannan matsala. Mun gode.
Mun yi gargaɗi ga sauran sojoji na ƙasar Najeriya da ma wasu ƙasashen Najeriya da cewa kada a kuskura a mukallajin an samu wasu sojoji sun yi juyin mulki. Juyin mulki ko kuma mulkin soja yanzu ya zama to ƙauyanci da rashin wayewa da rashin sani ya kamata. Mu gurinmu a ci gaba da mulki na demokradiyya domin mulki na demokradiyya shi ke kawo ci gaba duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya. Idan kuka lura za ku gaba sojoji ke mulkin su ba mulki ne na demokradiyya suke shi yasa ƙasashen suka ci gaba. Don haka ba mu goyon bayan ita ECOWAS ke yi amfani da salo na demokradiyya ko diplomasiyya domin tabbatar da cewa an maido zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Nijar Malam Muhammad Bazoum.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku jara.
To an gashe ka Nasiru Adamu Elikaya. Masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka turo mana ta sakonnin email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Nasiru Ibrahim Soja Dambatta. Yace dan Allah shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ka duba halin da talakawan Najeriya suke ciki. Wallahi kayan abinci ya gagari wasu al'ummar kasar mu da dama. Yanzu ci daya ya zama ruwan dare a Najeriya. Sako na gaba ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau, da Aishan Usaini Dangote Karasuwa, da Maryam Babaga na Alhaji Nuciya Wacakala. Suka ce zancen da gwamnan jihar Katsina ya yi na cewa bai fi mai da hankali ta fannin tsaro ya yi daidai, domin babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi a rayuwa. Don haka muna fatan su ma sauran gwamnoni za su yi koyi da shi, domin mu gudu tare mu tsira tare. Da zarar gwamnati ko wata kungiya ta ce za ta ba da tallafi ta hanyoyin sada zumunta na zamani, to shikenan kasuwar ƴan damfara ta buɗe, kuma sai su buɗe shafuka a yanar gizo na bayar da tallafi domin su damfari jama'a. Duba da ganin jama'ar na cikin kunci da tsadar rayuwa, da fatan jama'a ko ina muke za mu kiyaye da su. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri, yace Allah ya sa sake zama da ECOWAS za ta yi a kasar Ghana. Kan juyin mulki a jamhuriyar Nijar, daga masanadiyar kawo ƙarshen matsalar a cikin ruwan sanyi. Sai sako daga Umar Ali Bade Abadam, yace assalamu alaikum biyoyi Hausa. Hakika muna jinjinawa malamanmu bisa namijin kokari da suka yi na samun hanyar buɗe sulhu. Shugabannin mulkin sojan jamhuriyar Nijar, da fatan kulliya za ta biya kuɗin sabulu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, yace a gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi koyi da gwamnatin Kenya wajen mayar da tallafin man fetur ɗin da ta cire, domin mun fahimci cewa barin tallafin ya fi cire shi alfanu kai tsaye a wurinmu.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai, amma fa wannan karo a taƙaice.
To a takaice, ma'aikatar tsaron Nijar ta ce yammacin jiya Talata wani hari da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne suka kai a yammacin kasar ya kashe sojojin Nijar 17. Sanarwa da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce an yi wa dakarun kwantan ɓauna a kusa da garin Kotugu wanda ke kusa da iyakar Nijar da Mali da Burkina Faso. Yau Laraba jami'an Ukraine sun ce Rasha ta lalata wuraren ajiyar hatsi a tashar ruwa da ke yankin wato Odessa da ke kudancin Ukraine a wani hari da aka yi cikin dare. Andriy Yermak, shugaban ma'aikata na fada Volodymyr Zelensky, ya faɗi a tashar Telegram an kai harin ne a tashar jiragen ruwan Reni da ke gabar kogin Dunobe. Georgia da ke zaman kawar fafatawa da NATO da tarayyar Turai na nuna sabon kawancen haɗin gwiwa da ƙasar China, lamarin da ya sanya damuwa da kawancen da zai kawo cikas ga ɗaiɗaiyar dangantakar abokantaka da yammacin Georgia. Jojiyar da ta rataba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare da ƙasar China bayan ziyarar aiki da Firayim Ministan Jojiya Irakli Gavrishali ya kai a birnin Beijing a watan da ya gabata. Wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata da ke wulaƙanta baƙar fata sun zama ruwan dare a shafukan yanar gizo na ƙasar China, kuma manyan shafukan sada zumunta na hukumomin ƙasar China sun kasa magance matsalar bisa tsari.
Thomas Sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu. Sai kuma zuwa can anjima da daren ku, wato misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. A ji mu ɗauke da wani wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Lathers Gresham da injiniya mu na yanzu Mr. Justin, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Wassalam.